haka mai wuya.
Jama'a muna fata kuna nan lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC. Wani yake faruwa ne kwanakin nan ake jin manyan attajiran Kano nan guda biyu masu kamfanin Dangote da Buwa suna ta cice kuce kuma yana ƙara zafi. Kuma ta yaya wannan fadin nasu yake shafar talakar da ke sayan kayan su?
Ni ina ganin har ga Allah ni wannan abin da yake faruwa kan su kamar zai iya zama alkhairi ga talakan kasar nan. Saboda gaba ɗayan su manyan mutane ne masu business kuma business ɗin su ya zo kusan duk kala daya. So in ka duba a kwanakin nan ma shi Buwa ya fito ya gaya wa mutane cewa ya rage farashin simintin sa wanda lokacin siminti ya kai 5,000 har da wani abu kuma rage wanda ya kawo wani lokaci da yanzu shi kanshi Dangote bai kai 5,000 ba. So kaga inda ba a samun irin wannan ra'ayin nasu na musayin yawo ne manyan yan kasuwa to da talaka ba zai samu wannan saukin ba amma fa wannan ana ra'ayin.
To idan dai ba wani al'amari mai zafi-zafi fiye da haka ba ya faru muna fatan Allah ya kama rana wa yau mu fara kawo muku muhawara tsakanin wakilan Dangote wato Aliko Dangote da kuma Abdulsamad Rabiu kan cece-kucen da suke ta yi a cikin jaridu da sauransu dangane da sana'o'insu da suke jayayya da juna a kansu. Yau kan muna so mu karasa muhawara da Nasiru Adamu da kai wakilin na Abuja ya shirya mana ne tsakanin manyan lauyoyi nan guda biyu wato Barista Abubakar Kurawa da kuma Barista Awal Abdulkadir Albarudi game da hukunce-hukuncen kotunan shari'o'in zaɓe musamman wanda suka yi shari'o'i da suka shafi shugaban ƙasa da sauransu. Abubuwan da za ku ji sun taɓa yau a ƙarshen wannan muhawara tasu za su haɗa da darasin da za a iya koya daga shari'o'in da aka riga aka yi cikin da wadda kotun ƙoli ta yanke game da shari'a Atiku Tinubu da kuma Peter Obi da kuma muhimmanci ko tasirin takardu na karatu da sauransu na 'yan takara a siyasa. Sannan kuma meye muhimmancin maido da shari'a a cikin intanet ko a kwamfuta ta hanyar Zoom da sauransu maimakon yadda aka saba ganinta zaune a cikin kotu. To ba tare da ɓata lokaci ba malamai musulla.
Awal ai hukumar zaɓe ta karɓi takardun tun farko abun ya ba mutane mamaki da za a kalubalanci takardun da ita tuni ma dama hukumar zaɓe ya yi ta karɓe su ai.
To ai ta ji yanzu wata magana da aka fito da ita wanda mu ba mu san da ita ba mu san ta inda aka ce an karɓi takardu guda biyu ko wani abu da sauransu. Don haka wannan shine abinda misali zai ja hankalin mutane. Ni dai a jaridu na ji cewa an samu takardu conflicting takardu daga can wasu sun wannan ta ce eh wannan ta ce a don haka kotu take cewa wanne za ka karɓa ko wani abu makamancin haka. Sannan bayan haka Malam Nasiru al'amarin da ya shafi hukumar zaɓe ya gwada cewa ita kanta wani aiki ne a kanta domin ta ringa tantance mana tunda ba wai maganar zaɓe ne ko wane ya ci ko bai ci ba. Hukuma ce ta ƙasa kuma mai cin gashin kanta. Ta yi wani abu mai kama da bincike akan abin da ka iya faruwa ƙwarye-ƙwaryen bincike waɗanda ba tunda ba aikin su bane bincike amma su ma su yi daidai abin da za su iya yi. Idan akwai alamun tambaya misali lokacin da wane ya zo ya kawo takarda bai cika firamare ba bai cika sakandare ba. To kaga misali ya kamata wannan ya kawo alamomin tambayan da su ma za su yi ɗan yi wani ƙwarye-ƙwaryen bincike ko wani abu makamantan haka. Na biyu shine zaɓe na gaba idan Allah ya kai mu kuma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yana so ya zarce ya kamata ya tabbatar da cewa ya kawo takardu masu inganci ko da a idan kotun koli ko kuma a wajen gwamnati abu ne takardunsa masu inganci ne amma wanda zai goge wa 'yan ƙasa wata shubha domin a ci gaba da rayuwa. Wannan shine abin da nake gani Haji Nasir.
Barista Kurawa shi shugaba Bola Tinubu ya nemi shi wazirin Adamawa Atiku Abubakar da kuma Peter Obi su mara masa baya ko su mara wa shirye-shiryen gwamnatinsa baya. Bayan kuma kaga suna ɓangaren adawa ne ga yadda ta kaya har an kai ƙarshe har kotun koli. Me za ka ce kan wannan yanayi na wannan abu ne wanda kamar wani abu ne da dama an samu. Na ji ma shi shugaba Buhari ma ya ce akwai abun da ya faɗa yawa na san ne ma ni ya fi kamata ma na kama. Ya ce hankalinsa abun kamar relief wasu ya kawo masa kwanciyar hankali da Bola Tinubu ya yi nasara a kotu.
Lallai ai dole ne a matsayin sa na shugaban kasa tsoho wanda a lokacin sa ne aka gudanar da wannan zabe kuma yayi iya bakin kokarin sa ya ga zaben nan ya gudana bisa gaskiya da adalci kage yanzu shi izin jinjike da ma'ana ko su ta tabbatar da cewa yayi abin da ya dace gurin tabbatar da cewa an yi zabe mai inganci kuma an fitar da sakamako na gaskiya to dole ne dai ji dadi abin jin dadi ne kage yayi wani abu mai kyau wanda kasa ma ta amfana da shi da yardar Allah sannan na biyu kuma maganar da shi shugaban kasa yi na jawo hankalin tsohon shugaban kasa Atiku Abubakar da tsohon gwamnan Anambra Mr. Peter Obi akan su zo a haɗa hannu domin a ciyar da kasa gaba ai wannan kira ne mai mutukar kyau tunda al'amari ne wanda dama duk wata kasa da ta ci gaba a duniya ana yin zabe kuma ana adawa ta siyasa wataƙila ma wanda ta fi samun zafi irin wannan amma da zarar an gama zabe an kai ga ci an kai nasara to za ka samu cewa ana kokari ne a hada kai domin a samu nasara so kaga babu wani dalili da wasu mutane saboda sun yi zabe sun fadi za su koma baya su ringa kasa zuwan kasa ya kamata ne su zo a hada hannu da karfi kasar nan tana da matsaloli masu tarin yawa kuma wannan gwamnati ta fara kokarin ganin cewa ta kawar da wannan matsaloli kuma su ma suna da irin gudu ya shawarwari da wasu abubuwa makamantan haka
yawa to bari mu shiga
yawa
bari mu shiga wani babi na ƙarshe sirrin da ake na kofunan zaɓe za a ce zuwa yanzu jam'iyyar PDP a jihohi ta samu jihohi 11 jam'iyyar APC ta samu nasara jihohi 10 jam'iyyar Labour ta samu a jiha 1 inda kuma ita babbar alkali ta kotun ɗaukar ƙara Nelson Gangwon ta dawo da dukkan shari'u zuwa Abuja da Lagos wato ɗaukaka kara kenan ba za a yi ba sai a yi a Abuja da Lagos. Albaru ji me za ka ce kan wannan ma mataki tukuna na dawo da shari'un nan zuwa Abuja da Lagos.
Hajji Nasir shi wannan abu ne wanda da alamu ita su waɗanda suka ɗauki wannan mataki sun yi shi ne domin su taƙaita kamar yadda suke bayani wa mutane su taƙaita ƙoƙarin yadda za a yi tasiri akan adalci da shari'a a influencing misali alƙalai ko kuma tsarin shari'a ɗin ko wani abu makamancin haka don haka zuwa yanzu abu ne wanda ya kamata mutane su karɓe shi zuwa wani abin da aka san haka zai iya bayyana ka gane ko Hajji Nasir tunda misali an mayar da wasu bangare a Abuja wani bangare a Lagos to ba mamaki wannan hanya ce mafi sauki da suke ganin cewa za su bi domin sa da kuɗaɗe ko kuma da wasu damammaki domin a yi tasiri akan masu shari'a kamar yadda muka sani hakan tana faruwa ba mamaki a yi nasara ta ba mamaki kuma ba za a yi nasara ba babu wanda wa 'yan siyasa ka ga yadda suka ɗauki wannan abu al'amari ne na ko a mutu ko a yi rai mutum zai iya sadaukar da duk abin da yake da shi na kuɗi da dama domin ya cimma wannan wani lokacin ma ko dan ya fita a kunya ko kada ko dan kada a masa dariya ko kuma dan abin da zai iya samu na kujera da mukami da na duniya to don haka ni zuwa yanzu Malam Nasir ba za a iya ni a ina ba za a iya cewa komai ba kuma za a iya kyautata musu zato ta wani bangaren in har wani abu aka san haka bai bayyana ba.
Barista Kurawa ki komi za ka ce kan waɗannan shari'u na gwamnoni yanzu da abubuwa da jihohin nan da suka saura wanda kotun ɗaukaka ƙara a Lagos da Abuja za su ci gaba da sauraro inda jam'iyyar ku ta APC ke da jihohi 10 da suka yi nasara ciki ko har da jihar Kano mai mafi yawan jama'a yayin da ita kuma PDP ta wuce ku da jihar ɗaya wato ita tana da jihar 11 ciki ko har da jihar Nasarawa me za ka ce kan wannan?
Yawwa to wannan gaskiya ita kamar yadda ita ba alkalin alkalai ta babban kotun tsohon ƙara ta kasa ta sanar ta ɗauki wannan mataki ne saboda ta samu damar kaucewa ƙorafe-ƙorafe da ya yi yawa a matakin farko na wannan shari'a saboda mafi yawanci an zo mata da ƙorafe-ƙorafe cewa alkalan ana tirsasa su suna yin wasu hukunce-hukunce wataƙila kamar yadda muka karanta dai a bayananta na ba bisa ka'ida ba to ganin saboda ta kauce ma wannan a wannan matakin shi yasa aka ce to shikenan a dawo da shari'un nan gaba daya jihohi 19 Abuja jihohi 17 kuma a Lagos ma'ana jihohin arewacin Najeriya a Abuja jihohin kudancin Najeriya kuma a Lagos za a samu damar kula da alƙalan da kuma yadda ke gudanar da shari'a cikin sauƙi idan aka yi haka. To ganin cewa an yi ƙorafe-ƙorafe a baya, yanzu har aka ɗauki wannan mataki, alamu ne na cewa lallai babbar alƙalin alƙalai ta kotuwar sulhu na ƙasa tana ƙoƙarin kaucewa faɗawa ramin da ake ganin kamar an faɗa a matakin farko. To wannan wani yunƙuri ne mai kyau gaskiya, kuma mun jinjina matakan haka, kuma muna fatan Allah ya sa a ƙarshen samu sakamakon da zai zama na gaskiya mai inganci, wanda ya nasara a bashi kamar mu a jihar Kano, yadda Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya samu nasara a bashi haƙƙinsa da sauran 'yan takar Kano, da suka yi nasara kowa a bashi abin da ya dace.
To a gaishe ku, kamar yadda nake cewa Allah ya kama rana, a cewa za mu kawo muku muhawara game da cece-kucen da ke gudana tsakanin manyan kamfanin Aliko Dangote da kuma Abdulsamad Rabi'u, manyan attajiran Kano da sana'o'insu suka zama kusan ɗaya na siminti da sukari da sauransu. Yanzu kan bari mu yi godiya da kuma bankwana ga bakinmu barista Abubakar Kurawa da kuma barista Awal Abdulkadir Albarudi, lauyoyin da suka yi kwanaki suna mana fashin baki dangane da shari'ar da aka yi da ta karkare a kotun koli tsakanin Atiku Abubakar, Peter Obi da kuma shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu. Muna kuma guda da shi wakili namu Nasiru Adamu Alkaya da ya zo na da su suka yi wannan muhawara can a can Abuja. Sai Allah ya kama rana, a ce ku huta lafiya. Ni ne Ali Mustapha Sokoto a Washington.